إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya hada fuskokin mu a wannan birni na Niamey wato babban birnin jamhuriyar Niger a wannan rana ko kuma ce yammaci wanda ya dace da ranar lissafin 10 ga watan July shekarar miladiya ta 2021 dan gudanar da wa'azi wanda aka bashi taki da sifofin al-khawarij Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa a cikin wannan bayani da rani ina so zan gina wannan tattaunawa karkashin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-imam ibn majah ya rawaito shi a cikin littafin sa sunan na al-imam ibn majah al-qazwini haka nan al-imam ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito wannan hadisi الإمام ابن ماجه ينجيوا أشكل تامسا حدثنا قريب قال حدثنا وكيع عن الربيع ابن سبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأيت رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية قلت لأبي أمامة أبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم ما حدثتكم wannan shine hadisin a takeice kwarai da gaske yana da riwayoyi daban-daban amma zan takeice akan wannan riwaya dan ishara zuwa ga matashiyar wannan gaba wannan hadisi Abu al-Imam Ibn Majah ya karbo shi daga malaminsa Abu Qurayb wato Muhammad Ibn al-Ala kenan al-Hamadani wanda ya rasu a shekara ta 248 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin garin Kufa shi kuma daga al-Waqi bin al-Jarrah babban malamin hadisi shi kuma yace daga Ar-Rabi ibn Sabih da kuma Hammad dan Salam wannan biyu su suka anso wannan riwaya daga Abu Ghalib al-Basri Abu Ghalib dama dalibin sahabi ne Abu Umamata Sudai bin Ajlan yace wata rana malamin Abu Umama ya zo kofar masallacin Dimashq a kasar Suriya sai ga kawuka na wasu mutane akwai wasu mutane khawarija wadanda aka samu nasara a kansu aka karkashe su sai kuma aka zo aka tsira kawukan su a cikin bashi aka rataye a kofar wannan masallaci na Al-Masjidul ko Al-Jami'ul Umawi wanda ke Dimashq sha da wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu yaga waɗannan kawuna a wata riwaya aka ce sai da yayin kuka yayin takaici yayin kuka sannan sai yake cewa kilabul nari waɗannan da kuke gani sune karnukan gidan wuta sharru qatla tahta adimis sama sune wafi sharrun waɗanda aka kashe a ƙarƙashin ƙasa a sau a tsadoran ƙasa sannan yake cewa khairu qatla man qatalu wanda kuma duk khawarij suka kashe shi to shine mafi alkhairin mutumin da aka kashe sai aka tambaye shi aka ce wannan magana da kake fada bayan da ya ja aya wannan Allah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh rana alkiyama wasu fuskoki za su yi haske wasu kuma za su yi baki kin ma'ana fuskokin khawarij kenan yake ishara zuwa ga shi sai aka ce mishi wannan magana da kake fada alga mata malam ka ji ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya yake cewa inni idan lajari'un idan a ce ra'ayina nake faɗa muku ce muku ga wasu musulmi ce ɗan wuta ne kai tsaye kuma hasari ma karnuka ne a gidan wuta ce to lalle ko ina da tsaurin ido ganganci na ya bunƙasa ce dan haka ba ni na faɗa ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan yace naji wannan magana a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yace har sau bakwai naji wannan magana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a takeice dan uwa masu albarka shine riwaya ɗaya daga cikin hadisai na bayani akan khawarij idan kana so ka gansu tuni tuni da yawa to wuri mafi tsafta da zaka same shi shine hisabun al-Imam Muslim Imam Muslim ya rawaito hadisai da yawa akan bayani game da khawarij. Hakan al-Imam Ibn Kathir ad-Dimashqi a cikin littafin shi al-Bidayatu wa Nihaya shi ma ya tattauna labarai da maganganu masu ɗimbin yawa game da waɗannan bayin Allah. To abin lura a nan jama'a masu albarka shi ne waɗannan bayin Allah musulmi ne kuma masu ƙoƙari wajen ibada yawaita sallah yawaita azumi yawaita tilawa ta karatun Alƙur'ani da kuma sauran ayyuka na alkhairi amma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ne karnukan gidan wuta wanda malamai sun yi kokarin su fahimci me yasa aka siffanta su da wannan siffa magana da malamai suka faɗa mashahuriya shine saboda ka'ida ta al-jaza'u min jinsil amal wato sakamako yana kasancewa jinsin aikin da mutane suka yi dan mutum yayi aiki mai kyau sai a mai sakamako mai kyau dan yayi mummuna sai a mai sakamako mai mummuna idan ya tona asirin yan uwansa sai Allah ya tona shi asirin alkiyama idan ya rufa wa yan uwan shi asiri sai Allah ya rufa masa asirin alkiyama malami suka ce saboda yadda kare yake da tonan asiri da rena mutane da cin mutuncin masu mutunci to haka dabi'ar khawarij take rena mutane da cin mutunci tona asirin mutane dan haka Allah ya ce za su zama da siffa irin ta karnuka a gidan wuta ma'ana an musu sakamako irin na dabba wanda aikin su yake kama da aikin ta ina fata mun gani to dan hadarin waɗannan nau'i na mutane lalle yana da muhimmanci musulmi su fahimci su musulmi su fahimci yaya khawarij suke menene siffofin su dan kai kokari ka guje ma waɗannan munanan siffofi dan kuma ka iya gane ta ina ne irin wannan barna take zuwa al'umma wannan ita ce matashi da nake so in gina wannan magana a ƙarƙashin ta insha Allah dan haka sai mu ce sunan khawarij jam'i ne na kharij ko khariji sai a ce khawarij wato masu yin fito na fito ko waɗanda suka fantare suka fita daga cikin al'umma kamar yadda Shahrustani yake faɗa a cikin littafin shi Al-Milal wal Nihal yake cewa kullu man kharaja 'ala al-imami al-haq alladhi ittafaqat al-jama'atu 'alayhi duk wanda ya fantare ya fita daga cikin tawagar wato al'umma ya daina da'a ga shugabanni waɗanda al'umma ta haɗu a kan yi musu ɗa'a yace ko a zamanin farko ne ko a zamanin ƙarshe waɗannan su ake ce ma khawarij tare da cewa malamai sun tattauna ƙwarai game da wannan ta'arifin nasa kuma sun maida mushi da zance akan cewa ba dukkan wanda ya tawaye ma shugaba ne ake ce mushi khawarij ba akwai wanda suke iya ma tawaye ma shugaba amma saboda sun yi ne akan tawili ko sun yi ne akan wani ijtihadin su laifin su bai kaiwa laifin khawarij kuma hukuncin su bai kaiwa hukuncin khawarij sai dai hukunta su a matsayin bughat wato ɗan tawaye kamar abin da ya faru da su Muawiya dan Abu Sufyan da tawagarsa na mutanen ƙasar Sham wanda suke tawaye ga gwamnatin Sayyidina Ali waɗannan bughat ne su ba khawarij ba to ana iya samun ire-iren waɗannan siffofi ga wasu mutane amma ba su kai matsayin khawarij ba sai da maza a tsaye da su ne akan matsayin bughat wannan mahallin ba zai bada dama a tattauna dalla dalla a kan wannan qadiya. Abubuwan da ake iya gane khawarij da su kamar yadda zamu zo mu ji muhimmai daga ciki akwai wasu siffofi guda biyu da dukkanin khawarij suka yi tarayya a kansu. Siffa ta farko mafi muni ita ce kafirta masu laifuka manya, ashabul kaba'ir. Khawarij duk inda suke suna da wannan aqida cewa duk wanda yayin zina ko ya sha giya ko ya sata ko ya ƙarya ko ya saba ba iyaye ko ya duk wani abu da gaskiya ababen da malamai suke lissafa a cikin kaba'ir dhunub ko ya yi ridda ya bar musulunci, wannan ta daga cikin sifofin khawarij ko ka ce abrar sifa ta khawarij. Abu na biyu da suke da tarayya su ƙungiyoyin khawarij game da aqidarsu shine fitona fito da masu mulki, jan daga da fita daga cikin al'ummar musulmai su koma gefe su kafa gari ko al'ummar su daga daban, sannan su dosa yakan duk wanda baya cikin su bayan sun gama kafir da dukkanin al'umma. Wannan ita ma siffa ce gama gari ga ainihin wato khawarij. Ana kiransu da sunaye iri daban-daban a cikin yare na Larabci a tarihance. Baya ga khawarij akan kira su da suna al-muhakkima, wato waɗanda suke cewa a maida hukunci ga Al-Qur'ani kawai, suna da taki da suke cewa la hukuma illa lillah. Sannan ana kiransu haila da suna al-haruriyya saboda zamansu a Harura, wani gari a ƙasar Iraki inda suka koma gefe zamanin Sayyidina Ali yana khalifanci na kuma musulunci radiyallahu anhu. Sannan ana ce musu ila yau ahlun nahrawan saboda ya kasu da Sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi a wannan yaki na nahrawan a cikin zamanin khalifancin sa. Ana kuma ce musu ila yau al-mariqa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga wannan lafazi cewa tamru umarikatun bil ummati, wasu mutane za su fice daga cikin al'ummata. Ana ce musu kuma ashurat, waɗanda suka saida rayuwarsu kuma su suna son wannan suna, suna alfahari da shi, suna ambatan kansu da suna, har ma za ka ji suna waƙe-waƙe suna ambatan kansu kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙansu mashahurai shine Imran ibn Hawwa yake cewa a cikin waƙar shi inni adinu bima da nashuratu bihi, ni ina bautawa Allah da irin addinin masu sai da kawunansu, yawman nakhilati indal jawsakin kharib, yana ishara zuwa ga wani yanki da aka yi su. Da haka su suna son a kira su da suna ashurat, suna kafa hujja da faɗin Allah inna Allah ashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna, suna mummunan istidlali da wannan aya wajen nuna cewa su sun sai da rayukansu. Da haka suke so a kira su da wannan suna al-mubarrid a cikin al-kamil na tarihi. Ya ambaci wannan daga wancan mawaki kuma malami a cikin su shine Ibrahim ibn Hubba. Wannan kenan ɗan uwa masu albarka. To sai mu je zuwa ga siffofin nasu. Malamai sun kalli hadisai da suka zo waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattaunawa da bayani game da khawarij. Daga ciki aka tsamo siffofin nasu. Babu wata ƙungiya da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayanin ta cikin ƙungiyoyi na ƙata a musulunci kamar khawarij. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani dalla-dalla a kansu, wataƙila saboda kusancin zamaninsu da zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa. Mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, an ga tushensu, an ga asalinsu, an ga limamansu, sannan kuma da munin hadarinsu da kuma kasancewar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ci gaba da samun su tsawon rayuwar duniyar al'ummar musulmai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda aka yanke tushensu sai wani tushen ya kullo a wani waje. Haka tun daga zamanin Sayyidina Uthman ibn Affan har zuwa yanzu da muke rayuwa, al'ummar musulunci ba su taɓa tsira kacokan daga sharrin khawarij ba, sai dai kura ta lafa nan wani lokaci kuma ta tashi a can saboda munin sharrinsu da kuma yawaita zubar da jini da suke. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani sosai a kansu. wani abu da ya kamata mu tsokaci har ila yau shi akwai bambanci tsakanin as-sifa da kuma al-aqida waɗannan sababbin da za a ambata game da khawarija wasu su ba aqidin su bane amma siffa ce da ta bayyana gare su haka ake nuna su da ita a ƙarƙashin haka ba lazimi ne duk wanda aka ganshi da wannan siffa ko wata daga cikin su ya zama ba khawarija ana iya samun wannan da wata siffa ta khawarija kuma ya zama ba shi da aqida sai in ya kudirce aqidar ko da bai da siffar to ya zama ba khawarija amma idan bai kudirce aqidar ba ko da an same shi da wannan siffa ba za a yi mishi hukuncin cewa khariji bane shi sannan an samu wasu kamar da muka ambata sun yi wani aiki irin na khawarija amma malamin musulunci ba sa kallon su a matsayin khawarija kaga sun samu wata siffa daga cikin sunan khawarija amma ba a zanta musu da hukuncin khawarija ba saboda ba su da waɗancan aqidu guda biyu muhimmai kafirta musulmai shugabanninsu da mabiyansu da kuma fito na fito da su don haka kai tsaye zan tafi zuwa ga bayani zuwa ga waɗannan siffofi da kuma ishara zuwa ga wasu nassoshi ko wasu waƙa'a da ke tabbatar da samuwar waɗannan siffa ga khawarija siffa ta farko ‘yan uwa masu albarka ita ce hadathatu sinni ƙarancin shekaru yarinta tana daga cikin siffofi da suka zama gama gari ga khawarija Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yana cewa sai yakhruju qawmun fi akhir az-zamani ahdathul asnan za a samu su mutane za su fito a ƙarshen zamani masu ƙananan shekaru a ƙarshen zamani anan kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari ba ƙarshen zamani al-mutabadir ila al-azhar wato kamar yanzu zamanin da muke rayuwa ba a ƙarshen zamanin annabta wato bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin al-khulafa'ur rashidun shi ake nufi da ƙarshen zamani bisa fassara mafi inganci da malamai suka yi wannan ƙarancin shekaru kamar yadda aka sani dama a ɗabi'ar ɗan adam yana zuwa tare da ƙarancin fahimta yana zuwa tare da zafin kai tare da nishaɗi da ƙarfin jiki da kuma jin cewa kowa bai isa ba da kuma ganganci da saurin yanke hukunci kusan dukkanin matashi za ka iya samun shi da irin waɗannan kurakuran idan wannan kurakurai suka haɗa mummunar aqida to sai su ƙara bayyana kuma su ƙara tasiri akan tunani da ayyuka da hukunce-hukuncensa da haka za ka ga duk wani mai wata mummunar aqida sawa'un addini ne ko siyasa ko a zamantakewa yakan yi ƙoƙari ya ga cewa ya ja matasa zuwa wannan aqida amma ƴan shi'a suna da wannan tsarin haka nan duk wasu masu mummunar aqida suna da tsarin gayyatar matasa saboda matasa su ne masu saurin su amsa kuma su shiga su yi abin da gaske kan jigar ƙarfi galibin wato khawarija za ka tarar da cewa suna da ƙarancin shekaru babu manya a cikinsu sai ɗaiɗai amma mafi yawan masu hankali da shekaru a hankalinsu da shekarunsu da tajribarsu a rayuwa tana taimaka musu ko da ba su da ƙarfin ilimi su gane cewa khawarijanci ba aiki ne mai kyau ba kuma ba hanya ce mai kullewa ba abu na biyu shine al-istijal wa safhu fi ra'ayi gaggawa da kuma bauta a cikin tunani a cikin hukunce-hukunce da suke yakewa khawarija sun shahara da gaggawan yanke hukunci da aiki da ƙarancin hankali kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sufaha'ul ahla masu bauta Imam An-Nawawi yake fassarawa da cewa ma'anan sufaha yace sigharul uqul masu dan kankanin hankali hankalinsu dan bisisi amma kuma da shi suke hukunci wanda a cikin masail allati taqumu bihal balwa masail da suka shafi duk duniyar musulmai sai a samu dan tafiki dan shekara 22 ko 18 ko 26 sai ya dauki ragamar yanke hukuncin da ya shafi duk musulmin duniya babu shakka wannan hujja ce. Wani lokaci daga ga abin da suke magana a kan shi, ko hukuncin da suke bi, ko inuwar da suke kokarin su je su kama, sai ka ga ƙarya ce ma babu ita. Suna gina hukuncen su ne akan wahayi kawai, ba su san abin da ake ciki ba, ba su san yaya harkar take ba. Na san wasu sun saurari wasu maganganu na wasu mashanguran ‘yan Khawarija a wannan zamanin, kuma misali mu a can Najeriya a yankin arewa maso gabas, inda yake da Khawarija a Najeriya fiye da shekara goma, nan mutanen Boko Haram. Idan ka ji maganganun da shugabansu na baya ɗin can yake Muhammadu Yusuf, za ka ji irin waɗannan hoton da yawa. Lokacin da aka fara kai musu farmaki, wasu daga cikinsu da suna gudu su fita su bar ƙasar Borno, ba su taɓa barin Borno ba inda suke, ko Yobe ba su taɓa zuwa ba. Dan suna ta mamakin ashe Najeriya tana da faɗi haka, ana ce musu kawai rana ɗaya za su ɓata Najeriya. Kaga shi ne su fahawar ahlam, wanta da kuma gaggawa. To haka aikinsu yake a ko'ina, Allah ya sani. Abu na uku shi ne akwai at-tanaddu wal-ghulu fil amr, akwai ganganci da zurfafawa guluwi. Shi kuma dama al-ghulu wuce makaɗi da rawa, zaƙewa akan komai yana iya zama kuskure, kuskure ne akan komai. Saboda musulunci addini ne na tsakataki, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim, ma shadda hadha dina ahadun illa ghalabahu, babu wanda zai ɗauki addinin nan da tsanani ya tsananta sai wannan addinin ya galabaice shi sai ya kasa. Annabi ce inna hadha dina yusr wa ma shadda hadha dina ahadun illa ghalabahu. Addinin musulunci addini ne mai sauƙin mu'amala, wanda duk ya tsananta sai addinin ya rinjaye shi, ba zai iya ci gaba ba. To suna da wannan tsanani a wajen addini, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Minhajus Sunna, yace za ka ga cewa babu wasu ‘yan bid'a da suka kai Khawarija gaskiya a wajen magana, babu wasu ‘yan bid'a da suka kai Khawarija tsananin bautar Allah, babu ‘yan bid'a da suka kai tsananin karatun Al-Qur'ani, amma duk da haka baya musu amfani. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim, suna karanta Al-Qur'ani baya wuce makogwaransu, ma'ana ba su da ladan tagabbi, ba su da kwakwalwar fahimta, iyakacin su kawai zaƙin murya da kaifin hadda, baya wuce makogwaransu, baya shiga cikin zukatansu, dan haka ba zai haskaka zukatansu ko ya haskaka kiransu ba, saboda guluwi da suke da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ka ga sallar ɗayansu sai ka raina sallar ka, idan ka ga azumin ɗayansu sai ka raina azumin ka, idan ka kalli sadakar da ɗayansu yake sai ka raina sadakar ka, idan ka kalli qiyamul laylinsa za ka raina irin naka. Haka Annabi ya ce, laysa qira'atukum ila qira'atihim shay'a wala salatukum ila salatihim bishay'in wala siyamukum ila siyamihim bishay'in, a cikin riwaya Imam Muslim kenan. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahqiru ahadukum salatahu bi salati wa siyamahu bi siyami, ɗayan ku zai raina sallar sa in yaga sallar su, irin daddewa wanda suke yi a wajen karatun sallah, da tsawon sujudar su, da natsuwar su a sallah, to za ka raina naka. Wa qiyamahu wa qiyamakum bi qiyami, da tsayi wanda kuke yi a dare za ku raina naku kun gana su. Wannan riwaya Imam Bukhari ke. Da aka yi Ibnu Abbas, kamar yadda al-Imam al-Tabari ba da labari a cikin tarihin al-Tabari, da al-Imam al-Zahabi a cikin tarihin al-Islam, lokacin da Ibnu Abbas sayyidina Ali ya tura shi radiyallahu anhu ajma'in ya je ya tattauna da su, yace da naje sai na ga mutane lam ara ashaddu ijtihadan minhum, ban ga wanda ya kai su tsananin bautar Allah. Yace aidihim ka annaha saghrul ibl, hannayensu za ka ɗauka kamar kofatan raƙuma ne, saboda kanta da ke cikin hannunsu na sujuda da sallah. sannan yace wa wujuhum muallama bi alamati sujud, fuskokin su kuma muallama suna da tabo min athari sujud, saboda yawan sujuda kowa yayi tabo a goshi saboda sujuda. Kaga zaka dawo kace wadanda ai simamu fi wujuhi min athari sujud gari da mafalo bi tawrati ta jamu su ayi, amma kuma babu nagarta tare da su. Al-Imam Tabarani ya roto a wannan riwaya da yake ishara zuwa gare ta a cikin Al-Mu'jam al-Kabir nashi, dan haka sifofi ne sanannu gare shi: yawaita ibada, yawaita azumi, yawaita sallar dare, yawaita sadaka da faɗan gaskiya. Shi sa malaman hadisi suke murna da hadisan khawarij, saboda shi kuma malaman hadisi babu abin da ya tsana kamar ƙarya. Su kuma suna ganin idan kayi ƙarya ka fita daga musulunci, saboda haka babu wani a cikin su da zai gangancin yin ƙarya. Shi sa zaka ga malaman hadisi suna ansan riwayoyin khawarij. Idan kamar wancan da muka ambata, Imran ibn Habban yana da hadisi ya a cikin Sahih Bukhari, inda yake wannan hadisin ne da yawmin akhir. Na fata mun gane wannan. Sifa ta hudu daga cikin sifofin khawarij ita ce qillatul fiqh fi din, karancin fahimtar addini. Wannan yana daga cikin min abradi simati, kamar da al-Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a littafin shi mai suna Al-Qur'an bainal haqqi wal butla. Ibn Taymiyyah yake cewa innama hiya min su'i fahmihi lil-Qur'an, aqidojin khawarij sun gina su ne akan mummunan fahimtar Al-Qur'ani. Lam yaqsudu mu'aradatu, alal haqiqa ba wai sun yi nufin sabawa Al-Qur'ani bane, lakin fahimu minhu ma la yadullu alayhi, sai dai suna fahimtar abin da nassin Al-Qur'ani baya nuna zuwa gare shi. Duk ayat da suka dauka suke to wannan aya tana nufin wa lam yakun bima anzalallahu wa la yakunu al-fasiquna kafiruna kaza kaza kaza, in hukmu illa lillah, da irin wannan ayoyi da suke dauka suna musu hukunci, suna musu fasara ma la tadullu alayhi al-ayat, ayoyin ba sa da haka. Malamai masana Al-Qur'ani ba su fasara su haka ba. Malamai cikin sahabbai Ibn Abbas, Ibn Mas'ud da Suzayr dan Thabit ba su fasara su haka. Malamai cikin tabi'ai su Mujahid, su Ikrima da makamantansu ba su fasara su haka ba. Malamai cikin atbabu tabi'ina da malamai marubuta ka kama tun daga kan Al-Imam Tabari da na bayan shi cikin malaman tafsiri na Al-Qur'ani, duka ba su yi musu irin wannan fasara, amma su zasu kalli doron larabcin aya sai su fassara ta tabiye ma dan tabiye ma irin son zuciyarsu. Don haka Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa laysa indahum fiqhun, ba su da fahimta samsam, abinda suke samu kawai suna samun ayoyi nan da can ma'lumat ya tamassaku da biha fa nabagu ma wara'aha min al-ilm, wasu ƴan bayanai da za su yi riko da su duk abin da ya nisanci wannan to sai su watsi da shi. Siffa ta biyar daga cikin sifofin khawarij shine at-ta'assubul a'ma wa ittiba'ul hawa wal ijabu bir ra'yi, wato bin san zuciya, bin wani kungiya ko wani malami ko wata mazhaba a bisa san rai ba bisa hujja ba, da kuma bin san rai din shi kanshi, da kuma mutum ya dinga ganin cewa ra'ayin shi ya fi na kowa inganci, tunanin shi ya fi na kowa, abin da ya fahimta shi ne kadai gaskiya. Wannan yana daga cikin sifofin khawarij. Za ka ga haka yadda kalli tarihinsu, da muka ɗauka tun daga shi wancan Zul-Uwaisira wanda shi ne kakansu ga baki ɗaya, kalli irin gangancin da yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito, wannan bawan Allah ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rabon wato arzikin gwamnatin shi ga wasu daga cikin mutane, yana kallon wannan rabo da yake kawai ya tsalle yake cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhukum ba, wannan rabon da yake san rai ne zalunci ne madan Allah yake. Haka wannan ya kai matuƙa wajen bauta da ganganci da rashin zurfin tunani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Allah wadar magana da yake faɗi, idan ni ban yi adalci ba wai zai adalci, Allah da ke sama ya yarda na yi adalci, kai ba ka yarda ba duk da haka bai tuba ba bai dai kuskure ba haka shine al-ijabu bil ra'yi yanda yana gwada ra'ayin sa tunanin sa da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu shakka wannan danganci ne ba sannan kuma duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya mishi bayani dan ya dawo cikin hayyacin sa amma bai fasa ba to haka khawarij suke gudana akan wannan tunanin dan haka sada sai kashi al-Harith ibn Murra al-Abadi dan sako da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya tura musu aka zo wato abin nan Qais ibn Sa'd ibn Ubada ya tashi musu wa'adi ya musu nasiha ya gwada musu kuskuren da ke cikin zubar da jinin musulmi wanda ya barranta daga nefuka ya barranta daga kafirci ya barranta daga duk wani laifi da ya ke iya halasta jininsa ba su ji ba sahabi Abu Ayyub al-Ansari shi ma ya sake tashi a wajen yi musu nasiha yi musu nasiha ba su ji ba shi kai sayyidina Ali ya yi musu nasiha cewa abin da kuka yi kuskure ne amma ba su fahimta ba ma'anar suka yanke hukunci ba sa dawowa daga barin wannan hukunci suna nan a kai shi duk yadda aka kai aka kawo za a nuna musu kurakuran da ke cikin hukunci amma ba su tashi ba haka nan in muka kalli irin munazarar da suka yi sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda Imam Tabarani din can ya rubuta ta a cikin Al-Mujam al-Kabir haka tana nan a cikin Bidayat al-Bayan ibn Kathir dogon munazara sayyidina Ali ya bai wa Ibn Abbas dama ka je ka tattauna da waɗannan mutanen ka ji ra'ayinsu ka ji menene yasa suka yi mana wannan tawaye da yaje haka yin da gwagwarmaya da su suna ta hayaniya a wajen Ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi shaidar sanin Al-Qur'ani ya mishi addu'a akan fahimtar Al-Qur'ani Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi din amma waɗannan masu ƙananan shekaru masu ƙarancin fahimta yana faɗa musu ma'ana Al-Qur'ani suna mishi musu suna da mai cewa shi bai fahimci Al-Qur'ani musu suka fahimta haka nan akwai Zur'a Ibn al-Burj al-Tahi ɗaya daga cikin manyan su shi da Qurqus Ibn Zuhair as-Sa'di sun taɓa yin jayayya da sayyidina Ali yana faɗa suna faɗa suna maida mushi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye suna karantarwa suna bada fatwa ku kuma da kuka shiga musulunci kwana-kwanan nan ba wanda ya san matsayin ku a cikin addinin musulunci da muskar ilimi amma yana magana suka fara ce mishi ya Ali tub ila Allah min khati'atika muna kiran ka zuwa ga katuban ga Allah dan kana cikin ne har su yake hukunci haka al-mubali da yake girmi to Allah a cikin al-kamil kitari al-kamil fil lugha wal adab a cikin juz'i sanawi suna ce mishi ya Ali tub ila Allah min khati'atika mu dai muna kiran ka kai ka tuba ka koma ga Allah a gwamnan suna yi magana da kan shi kawai yayi in ga cewa kowa in da zai bi shi kawai haka suke duk kowane zamani haka nan wani daga cikin jagororin su mai suna Nafi ibn al-Azraq ya fito karara ya kafa da Zaidna Ali ya kuma ce hujjarsa shine faɗin Allah wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan ayat da sayyidina Ali ake magana saboda ganganci irin dan kalaka to jama'a Allah shi ke to sannan har ila da gaske sababbin su akwai su'ul zanni bin nas muna nawa mutane zato duk wanda baya cikin su to suna mishi mummunan zato suna kallon shi a matsayin mutumin banza a tacci lokacin da aka kira kissa aka kira sulhu na at-tahqiq wanda idan da zamu tsaya mu tantance magana akai da ga irin rigingimun da suka faru akan wannan tahqiq wanda sayyidina Ali aslan shi baya goyen bayan wannan zaman at-tahqiq da aka shiga amma saboda yawan waɗannan ƴan tawaye a cikin al'ummar sa dole ya hakura shi shikenan a je ya tura Ibn Abbas da wasu mutane za su raka Abu Sa'id al-Ash'ari zuwa wannan wurin da yake cewa ummatul jannah tsakanin Sham da Iraq wanda aka ce ita ce mahadin da za a yi wannan zaman sulhu yace idan an je Ibn Abbas shine limamin ku duka muku salla kuma duk sakon da aka kawo a fara kaiwa zuwa gare shi idan na aika dan sako da wani sako a fara kai mishi shi zai gabatar da Musa al-Ash'ari wanda shine wakilin sai da ala wannan sulhu a gaya wa Ibn Abbas shi kuma ya gaya masa masu ba da labari suka ce su mutanen Sham waɗanda suka zo karkashin jagorancin Abu Dhamas radiyallahu anhu su suna da nutsuwa suna da sanin ya kamata da biyayya da gaban su da haka Muawiya yana turo sakonni a zo a ga Abu Dhamas ba su san me aka faɗa ba ko ba za su tambaya ba sai abin da aka yi musu amma su bangaren Sayyidina Ali da zaran an turo sun ga sako ya taho daga Kufa Al-Barid ya kawo sako daga Kufa yana fita za su tara Sayyidina Ibn Abbas su ce me aka shi sai ka ga mun abin da ya rasu idan bin ga musu ba su fara kafa abin nan wato su fara yin zato suna abin nan suna yin hukunci da zato su ce hala ma ka za ka ci kuma duka mummunan zato haka suka yaɗa fitintunu da isha'at da wato rumo cita-cita ta yawa a cikin wannan sassan wanda ya taimaka sosai wajen rikita outcome wato natija din wannan zamanin saboda rashin natsuwarsu da kuma munar da to ga mutane da suke haka ne idan ka kalli abin da ya faru da Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda kashe shi za ka iya cewa shi ne farkon ahda wanda khawarija suka yi wa musulunci ta'annaji suka musulunci barna wanda har yanzu musulunci na biyan farashin wannan barna dukkan abin da suka gina na wato lefukan da suke zargin shi da shi sun gina lefukan nan ne da wannan hukunci ne karkashin mummunan zalim ya fara da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin lada aikin alkhairi suka mishi mummunan zalim ya raba mukamai ga wasu mutane suka mishi mummunan zalim yayi kaza ya sa hada alqur'ani suke mishi gurin fasa da ta dukkan waɗannan hukuncin an gina su ne akan zato maras kyau kuma dama shari'a ta hana ainihin gina hukunci akan mugunan zato iya kuma zan fa inna zanna akzabul hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina hana ku gina hukuncin ku akan zato saboda shi zato zance ne wanda yake mafi ƙarya abu na bakwai shine as-sa'i ila qatl al-mukhalif yana daga cikin sifofi na khawarija kwazo da suke da shi ne himma wajen kashe duk wanda ya saba da shi duk wanda suka saba da shi abinda suke kallon kai babu hukuncin da za a mashi ka kawai a kau da shi kawai ai eliminate din sa shi yafi dacewa dan haka suka shiryayya game da kashe Sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito kissar har ila yau a cikin Al-Mu'jamul Kabir na Imam Tabarani haka Al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Tarikhul Islam da Ibn Kathir ya ambace shi a cikin Adawatul Nihaya da wasu rawi waɗanda ba waɗannan ba haka Al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf waɗannan ƴan tawaye su Abdurrahman ibn Muljam da abokansa zama suka yi musamman suka yi mitin suka yi shawara suka ce babu abin da ya kamata illa a kashe Sayyidina Ali a kashe Muawiya a kashe Amr ibn al-As kuma an kashe waɗannan shikenan an magance duk wata tattala a cikin musulunci kuma suna kallon wannan aikin da za su yi a matsayin aiki na neman kusanci zuwa ga Allah kwatankwacin sadaka ko azumi ko aikin haji ko nafila ko tilawa alqur'ani ko duk wani aikin da zaka sani wato suna ihtisabi suna neman lada a wajen Allah zubar da jinin waɗannan mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da tunanin cewa abinda za su yi aikin lada ne kuma a haka suka tafi da wannan wato tsari kuma suka nafaza shi sai dai Allah cikin ikonsa da kaddararsa yasa Sayyidina Ali shi kadai ne suka kai da kashe shi sauran biyun ba kashe su ba wanda wannan wani labari ne shi ma bai zama kashe shi Imam da Haban din can mawakin su yana yaban su Abdurrahman ibn Muljam yana cewa ya darbatan ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dil arsh ridwana, yace wannan sara da aka wasi na Ali wani sara ne wanda yin shi taqiyun bawan Allah cin kirki ma arada biha illa liyabluga min dil arsh ridwana, babu abin da yake nema da wannan sara mazina Ali makamala ne illa neman yarda Allah. Duba ka ji wannan da nake cewa yace inni la adkuruhu hinan fa ahsabu aw fal bariyati inda Allah mizana, ce isan da sunan Abdurrahman da Burjam sai ina ganin cewa shi wannan bawan Allah ya fi kowa samun cikakken ma'aunin lada a wurin Allah. Inni la adkuruhu hinan fa ahsabu aw fal bariyati inda Allah mizana, wannan ya kai matuƙa wajen ganin cewa mutum ya ɗauki takobi ya kashe musulmi, musulmi nan ba gama gari ba, halifan musulunci da duniya, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan manzon Allah na jini, sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mijin Fatima mahaifin Hassan da Husain, ya kashe shi ko ne da cewa wai abin da ya ma abin samun ladai. Da aka shi kanshi Abdurrahman ibn Muljam bayan da aka kama shi da aka ga mishi hukunci har ana saran naman jikin shi, amma yana tasbihi yana zikiri yana jin daɗi cewa shahada ne, haka suke da wannan dubuwar wata jama da aka suka kawo kunan bakin wake, wato abin nan tafjir, mutum ya saka abubuwa masu fashewa a jikinsa yanzu cikin taron al'umma a kasuwa ko a masallaci ko a tashar mota ko a tashar jirgin ƙasa ko a majami'a ma na kiristoci, ya fajjara kansa ya fajjara sauran mutane suna ci mishi a majalisar intihar ko suna ganin kuma wannan wata falala ce, har gobe wannan shi ne aƙidarsu. Haka da haka wannan muguwar waka an samu wani malami Muhammad ibn Ahmad al-Tayyib yake bashi amsa yana cewa ya darbatan min ghadurin sara daribuha ashkal bariyati inda Allah yasa, insha Allah wadaran wannan saran takobin da kake yabo wanda min ghadurin shi ya ce min taqiyin shi wanda yake min ghadurin daga wani mayaudari, in ba mayaudari ba waye da shigo sahun sallah da makami ya taka Muhammad ibn wannan sai mayaudari ba bawan Allah ba, bawan Allah ana gamuwa da shi a filin yaki ido da ido ayi musajara, yace min ghadurin sara biha ashqal bariyati, wanda sakamakon wannan saran ya zama mafi matsiyacin al'umma, kamar yadda wancan al'umma suke da idin ba'aka ashqa al'umma salihu ko shi ma wannan shine ashqal bariyati fi hadhihi al'umma ashqal bariyati insana, yace idza tafakkartu fi zintu al'am, ni kuma idan na tuna Abdurrahman ibn Muljam sai in tsine mishi albarka, wa al'anu al-kalba imran ibn habbana, kuma kai ma in tsine maka kai ma kare ne a cikin su kai ga kai mushi wata haka yana mushi da martani, yace idan ta fakkarta fi zintu al'anu wa al'anu al-kalba imran ibn habbana, sai in tsine mushi kai ma in tsine maka, da ka ga malaman musulunci suna yin tsiwa akan wannan bawa Allah ya saka mu tarihi irin su Ibn Kathir irin su Dahabi sukan faɗi magana mara daɗi a kan shi saboda mummunan aiki da Allah shi kyauta. Waɗannan baituka ne da suka cikin littafin Al-Kamil na Al-Mubarrid. To haka kuma suka kashe bayin Allah daban-daban a zamanin baya da kuma wannan zamanin da muke ciki. Akwai kissa ta Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arad da wato matarsa ko kuma sadakarsa bisa sabanin riwayoyi wanda suka kashe shi suka kashe ta suka fasa cikin ta suka kashe ɗan da yake cikin cikin wanda a sanadiyyar haka ne aka yi wannan waliya ta Naharawa, wannan bawan Allah zai wuce ne kawai ta hanya da iyalansa suka mishi da wannan kisa irin abin da suke yi a ƙasashenmu na Najeriya su je ƙauye ko su tara hanya ko su titi ko su cikin masallaci ko su cikin wata anguwa su ta yanka mutane wanda ba su zo su gani ba kuma su dinga jan ayoyi ba kana da bi ayi hulu da akra hata bismillah fil aqd ayi an ce annabi kada ya tara wato abin nan prisoners bi ayi ce musu kama mu ne yake har sai ya zubar da jini ya zubar da jini da yawa a bayan kasa su dinga jan ayoyi wanda ba mahallin su ba da haka suna da wannan haka nan kun ambaci irin yadda suka shi da Usman sai na Usman ibn Affan radiyallahu anhu suka shigo har cikin garin Madina aka tara gauga wawaye dubban wawaye mutanen kasar Kisra da mutanen kasar Kufa suka zo suka taru a kasar Madina kwana da kwanaki suka hana kowa sakewa suka kwace limancin masallacin Madina suka garka shi a hannun wanda daga cikinsu karshe suka haura gidan Sayyidina Uthman suka kashe shi duk da ya nemi a kar a kula su dan ka azubar da jini ba wannan bai hana azubar da jini suka kashe Sayyidina Uthman dan Affan suka hana a yi mishi jana'iza da ta dace shi da ka sai cikin dare aka samu wasu su Hakim ibn Hizam da wasu dattawa suka je a boye aka je aka yi jana'iza Sayyidina Uthman bayan wajen kwana uku da mutuwarsa sun hana shiga sun hana fita a garin Madina aka je a koyi haka aka je aka yi jana'izar shi ba a mushi jana'izar da ta dace da matsayin sa wannan kuma ba su yi da dama ba suna ganin abin da suka yi jihadi ne daga kalmar Allah ne a haka nan a garuruwa da dama a lokuta mabambanta Khawarija sun sha su yi wato su kai farmaki garuruwa a ƙasar Iraki a Madain kamar abin da ya faru a shekara 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tare garin Madain suke ta kashe yara da mata da gajiyayyu suka kona garin kamar abin da suke ta faruwa a wannan yanki namu na musamman can kasar Najeriya wanda ba abu ne koyi da ruwan da yake rayuwa yanzu ba garuruwa da dama da ƙauyuka da alƙaryu a yanzu da muke magana ba sa mutane ba sa cigaba da rayuwa a wajen an sharrada mutane dubban ɗaruruwan mutane sun zama ɗan gudun hijira saboda Khawarija sun kona musu garuruwa Khawarija sun ainihin wato kashe musu iyaye da mazaje sun kame mata da ƴaƴa sun kwashe abinci sun kwashe dukiyoyi Allah ya gafarta wa malamin Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi na iya tuna cewa lokacin da ya dinga maganganu a kan su Muhammad Yusuf a farkon al'amarinsu mabiyan mutane saboda ba su san tarihin Khawarija ba sun ta jin haushin shi da damuwa da jin cewa bai kyauta ba ya za a yi waɗannan mutane masu karatun alƙur'ani masu cewa za su taɓa gwamnatin musulunci masu yaƙi da ɗaruhuti ya za a ce wani malami ya fito yana aibata su wannan hasada ne wannan ƙin gaskiya ne amma yanzu ga kowa ya fahimce su mutum bi lakar ayyamu ba kun da jahila yanzu ba ka buƙatar a yi maka wa'azi a Najeriya don ka gane cewa Boko Haram harkar Khawarija ne ba harkar addini ba saboda sun addabi kowa da ke zaune a Najeriya ko yake rayuwa a kusa da inda suke sannan daga cikin sufufin sa ilayu akwai al-husuma wal mira fi din yawaita musu da jayayya akan addini yana daga cikin sufufin sanannu yawaita jayayya a addini wanda saboda haka ne ma ake cewa al-khawariju qaumun ludat mutane ne masu musu wahtijat mutane ne masu kafa hujja da duk abin da suka iya da wanda ba su iya da ka suka taba tare Ibn Abbas suna ta Ibn Azraq sun tare Abdullahi dan Abbas suka yi ta mishi tambaya har sai da aka ga ya gaji da su duk irin shi sai ne ya gaji da tambayar su saboda musu da suka iya saboda mutum da ya iya musu baka yanka ba mushi hujja siffa ta tara daga cikin wannan siffofi akwai al-mufaraka wa tafarruqu an al-jama'a al-islamiyya suna warewa su fita daga cikin al'ummar musulunci wannan yana daga cikin miza na Khawarija wato dukkanin ra'ayin su yana haduwa akan al-khuruj duk da al-a'imma wa ummatul islam wani ibn kathir yake fada kuma suna da kwadayi sosai wajen su imtiyaji da mutane a sunayen su da sutirar su da al'adar su da komai nasu suna so su gumbata da musulmai sannan akwai al-jur'a na kuma akwai al-jur'atu wa shaja'a suna da tsaurin hali da jarantaka da al-iqdam shiga gaba gaba a wajen yaki da nuna cewa su jarumai ne ibnu kathir yana sifanta su yake cewa fihim shaja'atun wa thabatun wa sabr suna da jarantaka da tabbatuwa akan ra'ayi da kuma tsabaragen juriya yace fa hum qaumun la yusala minhum law mutane ne da bakai saka to sanan wuta a wurin su ba a shiga cikin su wala yutma yatma ahad fi an ya'khudha minhum sar babu kuma wanda yake ce da baki masa a su saboda jarantaka su duka ne yadda suke rayuwa a dazuzzuka cikin duhuwa cikin kayoyi cikin yunwa da wahala da fatara ma ba sa tuba suna nan akan aqidar su suna zauna a daji shekara da shekaru babu gidaje babu kasuwanni babu rayuwa irin ta dan adam sun fita daga cikin bi'a ta dan adam su kuma bi'a ta al-wuhush amma duk da haka sun jura wannan shekara da shekaru su kare suke yi irin wannan wannan daga cikin sokun khawarij da take bariza gaba da su annan mun cewa lokaci ya kawo karshe kuma dama na yi takaita ne kwarai da gaske abu na karshe ko kusa da karshe da ke son fara shi akwai wasu aqidu muhimmai na khawarij waɗannan su ko kusa amma ya kamata mu ishara zuwa ga aqidun su muhimmai da ake gane shi da su mun ambaci takfiru murtakibul kabira takfiru murtakibul kabira aqidar khawarij ce sannan inkaru shafa'a ƙaryata ceto a lahira akwai kuma al-khuruj al-hukam akwai kuma al-amru bil ma'ruf wa nahyi al-munkar wanda shi yake kawo zuwa ga al-khuruj a fara mutane gaskiya kun ba su ji irin wannan gaskiya da irin wannan tarihin nasu ba ko kai auka musu da sarara kisa sannan kuma akwai kafir da sahabbai musamman wanda suka shiga cikin fitintunan nan duk bangarorin guda biyu zan cike da magana al-imam al-ajuri mai littafin ash-shari'a ya faɗo ta magana da nake so in cike da ita game da khawarij al-allama al-ajuri rahmatullahi alayhi a cikin kitabu ash-shari'a yake cewa lam yahtarifu al-ulama'u qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawmu su'in malamai a da can da kuma daga baya ba su taba sabani akan cewa khawarij mugaye mutane bane mutanen banza bane dusatul lillahi ta'ala masu sabon Allah ne subhanahu wata'ala wani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko masu sabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaba manzon Allah ne yace wa in sallu ko da suna yawaita sallah wa samu suna da yawan azumi wajtahadu fil ibadati da yawaita ibada falaysa dhalika binafi'in lahum wannan ba shi da amfani gare shi na'am yuhiruna al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar yace gaskiya ne suna bayyana cewa suna wa'azi suna kira zuwa ga gyara walaysa dhalika binafi'in lahum wannan ba shi da amfani gare su li'annahum qawmun yata'awwaluna al-qur'ana 'ala ma yahwuna yace saboda su mutane ne masu fasara al-qur'ani da son zuciya wannan magana ta al-ajuri kuma tana summary ne tana takaita bayani ne game da menene khawarij ne ta farkin su da yi aqidar su dan uwa masu albarka kana cika ku da tadi da fira kamar yadda larabawa suke cewa khairul kalami ma qalla wa dal zanci mafi alkhairi shi ne wanda yake kadan kuma mai fahimtarwa sannan kuma shi zanci idan yayi yawa sai karshen shi ya mantar da mutane farkon shi da haka tabbas kuma da malamin ba da ishara ta lokaci zan saurara a da fatan abin da na faɗa wannan da madidi Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ladan fadin sa ya ba ku fahimta kuma ya dace da mu wajen aikin shi wanda da kuskure da tuntuban harshe ko karancin sani da mantuwa ina fatan Allah ya yafi mini kuma Allah ya kawar da shi daga fahimtar ku zan saurara a nan cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته